أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيغبان كاراتونا عقيدة الإسلامية وتصاب اللتاي نمكسا ميسونا منظومة الحائية ما ليك بعد النسيحة لشاور وريق مدى الدين المسلنسي دكما منين عقيدة نمزنجية game da ababe kamar haka: alqur'ani, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda ya kamata yi ruku da addinin musulunci. To jiya mun dauki baiti guda biyu, wance layi biyu na waken namu, yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda, bawan Allah yi ruku da igiyar Allah shine alqur'ani ko addini. Wattabi'il huda, ka bibi shari'a. Wala taku bid'iyyan, kar ka zamanto mai kirkiro a ba addini. La'allaka tuflihu, yin haka zaka rabota, zaka tsira. Yace wadin bi kitabillahi, yi kokari ka bibi ko ka kama bi kitabillah, alqur'ani, littafin Allah, was sunan, da sunnoni, allati, wanda suka kasance, atat ar rasulillah, wanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, tanju, zaka tsira, wa tarbahu, kuma zaka rabota. To wannan bayanai sun gabata a game da mahimmancin ruku da alqur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su ne wajibi. Manzan Allah yake cewa: taraktu fikum amarain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Annabi yace: na bar muku wasu abubuwa guda biyu, inda kun yi ruku da su har abada ba za ku tabe ba. Shine ce kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnatawa, ina hadisai wanda suka tabbata daga manzon Allah. To anan mallam yayi kokarin yi mana sharhi akan wajibcin biyayya ga manzon Allah cikin dukkan abin da manzon Allah ya zo da shi. Yake cewa: wama atakum rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Allah yake cewa duk abin da manzon Allah ya zo muku da shi, ku rike shi. Abin da manzon Allah ya hane ku da shi, yi kokari ku daina, ku nisance shi. Wani wuri Allah ya ce: man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Duk wanda ya biyayya ga manzon Allah, to hakika ya yi biyayya ga Allah. Wani wuri Allah yake cewa: wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ku yi kokari ku yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabbas za ku samu shari'a. Kenan anan wajibci shine biyayya ga manzon Allah. Shi kuma manzon Allah shi yake bayyana abin da Allah yake so, bayani na alqur'ani da abin da yake na shari'a. Ana samo shi ne ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daka daga lokacin da mutum yace ni ban yarda ba da ma annabi Muhammad, kenan yayi kuskure, kuma ba yanda za a yi rayuwar shi ta zamanto mai kyau. Wanda zai ce da alqur'ani kadai zan yi aiki, ba zan yi aiki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko hadisan da ake badawa ban yarda da su ba, to wannan kai tsaye zai iya zama kahuri, saboda ya bar wani rukuni mai ƙarfi na addinin musulunci. Mala yace: lalle alqur'ani da hadisi to ba wa da kane bane. A ce in alqur'ani ya zo hadisi, shi baya za a maida shi, a'a, suna tahiya da juna ne a tare, shari'ar musulunci ce. kenan madogara guda biyu gare mu a addini da Qur'ani da hadisi. Shi Qur'ani yana zauwa wani lokaci a dunkule sai hadisan manzo Allah sai su warware wasu abubuwa. Wani lokaci Allah zai yi bayani ya ce ina son kaza, kenan manzo Allah shi zai bayyana ga yanda za yanzu misali sallah. Kun ga a cikin Qur'ani ba inda aka ce sallah ayi kaza da kaza da kaza a cikin sallah. Sai dai Allah ya ce na wajabta muku yin sallah wa qimus salata wa atuz zakat. Ku yi sallah ku ba da zakka. Wuraren na Al-Qur'ani duka haka suke zauwa umarni da yin sallah. To sai ka koma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su warware maka sallah shine he ayi kaza da kaza da kaza. Yana akwai abu kaza kamar yanda manzo Allah yake cewa sallu kama ra'aitumuni usalli. Wi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah. To manzo Allah sai ya tattara sahabban shi yace in za a yi sallah za a yi kaza da kaza da kaza ga baki daya da kwatanta musu. Azumi a Qur'ani an ce ayi azumi. To yaushe za a yi azumi? Kuma daga yaushe za a dauka daga yaushe za a aje? Menene zai gyara azumi mai zai lalata shi? Duka wannan sai ka koma sunnata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai lokacin da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo su karfafa ayoyi na Al-Qur'ani. Yana wannan shari'a ce a tare suke. Hadisan Annabi za su zo su tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi abinda Allah subhanahu wata'ala yake so. Allah yana bada labari game da duk wani sako da yake so ya ba al'umma sai ya ba manzon Allah. Zamanin manzon Allah wasu suna cewa to shi Annabi ai mutum ne kamar yanda yake rayawa. Ka ce kai mutum ne, to a matsayin mutum dan adam wata rana zai iya mantuwa ko zai iya kuskure ko za a same shi cikin hushi. Yaya manzon Allah zaka ce sako yana zo maka daga Allah? Kenan tana yiwa akwai lokacin da labarin da zaka bada ba haka ba. Sai Allah ya ce a'a ba haka bane. Wama yantiqu anil hawa, shi manzan Allah duk lokacin da za ya bada sakon Allah bai wadin magana ta sarran shi ko dan na ga dama ko kuma kawai ina ga ya kamata ayi kaza sai in ce kaza. Yace in huwa illa wahyun yuha, duk abinda kaji manzan Allah ya ce ayi kaza to sako ne daga Allah kai tsaye, wahayi ne Allah yake mushi yace i kaza ko ce musu ayi kaza. Kenan ya samu tsarkaka daga Allah subhanahu wataala. To da haka anan sai malamin yake cewa a takaice shari'ar musulunci ana gina ta hanyar Al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kamar yanda muka yi bayani a jiya hadisan wanda suka tabbata. Kenan a cikin hadisai na Annabi akwai wanda ba su tabbata ba, akwai hadisai wanda ake kira da ifi. Duk da su hadisai da ifai akwai inda ake aiki da su wajen falala kuma wajen su irin su tasbihi irin su tahmidi da sauransu shi da ifi kenan. Kuma hadisi zai iya zama da ifi ta wata hanya ta wata hanya ya zamanto sahihi. Amma kuma akwai hadisin da ba a amfani da shi shine ake cewa hadisi maudu'i na ƙarya. Yana ba mu misali a nan irin hadisi da yake yawo a cikin mutane a ce dan zina baya shiga aljanna. To min yasa za mu gano haka? Saboda wannan magana kai tsaye ta ci karo da ayoyi na Al-Qur'ani. Daya daga cikin dalilan da yake nuna hadisi ne na ƙarya, Allah ya ce ba laihin wata rai bai hawa wata rai. Kenan kun ga bai kamata ba kuma lokaci guda manzon Allah ya zo ya warware abinda Allah ya hoji. Yaya wasu mahaifa za su je su yi zina kuma a ce an kama ɗan nasu da laifi har a ce bai shiga aljanna? To wannan misali ne. Kuma hadisan suna da yawa. Manzo Allah ya ce duk wanda ya mini ƙarya to ya nemi makomashi a gidan wuta. Kenan abinda yake nihi nan gaba za a samu wanda za su mini ƙarya, haka manzo Allah yake nihi. Kuma an samu, tunda daga cikin irin malaman da suke dora hadisai na ƙarya akwai mutumin da ya dora hadisi sama da 1000 na falala. Wani lokaci aka tsatsara shi, bawa Allah me yasa kai wannan hadisan, alhali hadisai ne ba su da inganci. Yace naga mutane sun karkata zuwa ga Al-Qur'ani, shi yasa ni kuma na rubuta hadisai akan falala ta Annabi Muhammad da shari'a musulunci sama da hadisi 1000 kuma suna yawa a cikin littattafai. Haka ba karamin hatsari bane sai an yi takatsantsan. Amma cikin mutane zaka ji wani yana cewa ai hadisi dan me za a ce akwai na ƙarya ko kuma a ce hadisi da ifi ne da sauran wannan rishin karatu ne. To inda zamu tashi yau yake cewa menene matsayin ahlus sunna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar musulunci game da alqur'ani. Alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala. Allah ya sabkar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mala'ika Jibril tsawon shekara 23, shekara 13 a Makka, shekara 10 a Madina. Haka alqur'ani yayi yana sabka. Allah zai ba manzon Allah labari ta hanyar mala'ika Jibril. To wannan sabka ta alqur'ani ɗaya bayan ɗaya, wataran a sabko aya ɗaya, wataran aya biyu, wataran ayoyi masu yawa har tsawon shekara 23, dalili ne akan cewa me wannan magana ce daga Allah. Yaya alqur'ani yake sabka? Wani lokaci za a tambaye manzon Allah akan wani abu, to shi ma manzon Allah mutum ne, bai sani, sai ya jira wahayi, sako daga Allah. Misali, a zuwa ce manzon Allah yaushe za a yi tashin kiyama, wa yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha, ya annabi Muhammad za su zo su tambaye ka wai yaushe za a yi tashin kiyama, sai Allah ya aiko sako ce musu fima anta min zikiraha, kai ma baka da labari, baka san ba yaushe za a yi tashin kiyama, yace ila rabbika muntahaha, ga ya musu Allah ne kadai ya san yaushe za a yi tashin kiyama kuma wata rana za a yi tashin kiyama. To wannan misali, akwai lokacin da wasu daga cikin sahabbai za su yi wani abu, ko manzo Allah ya dauki hukunci, ko kuma wani abu ya faru cikin mutane, to sai alqur'ani ya sabka. Allah ya ce abin nan kazan nan ba kaza bane ko kuma kaza ne. Misali, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, yace fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wasu sun zo sun ba manzo Allah labari sai ya yarda. Allah ya ce a'a, ya manzon Allah, in ja'akum fasiqun, in wani fasiki, me fasiki, me kuskure a addini, mutumin da zai rika laifi. Allah yace in wani fasiki ya kawo maka labari ya annabi Muhammad, yace fatabayyanu, ka bincika, ba gauga hukunci yake, an tusibu qauman bijahalatin, kana iya zuwa ka kama mutum da laifi a kwana a tashi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, zaka yi nadama cikin abin da ka aika. Kenan ba daga an kama labari ba za ka ɗauka, a'a, ka bincika da gaske ne ko ba da gaske ba. To haka alqur'ani sai dai shekara 23, banda shi akwai ayoyi na alqur'ani, in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Haka Allah ya ce, in wani ya buƙaci ya saurare ka a matsayin shi na kahuri, ya manzon Allah, sai haƙuri ya saurare ka ko da kahuri ne, ya shigo masallaci ya zauna, ba laifi, ba mamaki har ya saurari magana Allah. To wannan duka dalilai ne akan cewa lalle wannan alqur'anin magana ce ta Allah kai tsaye zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai malai ke cewa amma daga cikin irin firaq islamiyya akwai wanda suke ganin cewa shi alqur'ani halitta ce, wanda kuma kuskure. Akwai malamai da yawa wanda sun sha kashi akan wannan magana. Alqur'ani halitta ce, haka suke cewa. Daga cikin su akwai Mu'tazila, akwai Asha'ira. Wai yanda aka halitta sama, aka halitta ƙasa, aka halitta mutane, shi ma Qur'ani wani abu ne a dunkule, haka aka halitta shi kawai. Shi kuma kuskure, shine anan malai ke cewa yana baitinmu na uku. Wa qul, a matsayinka na musulmi ka faɗa, ghairu makhluqin kalamu malikina, kaga maganganu na ubangijinmu wato alqur'ani, ghairu makhluq, yana ba halitta shi ba akai, maganganu ne na Allah, shi alqur'ani ba halitta bane, magana ce ta Allah. Sai ce bizalika danal atqiyau, haka duk wani mai tsoron Allah wanda yake biyayya ga sunnan manzon Allah haka ya take, haka ne ra'ayin shi. Kuma ga ayoyi nan na karanta mana, Allah yace hatta yasma' kalam Allah, Allah da kanshi yace har mutun ya saurari magana Allah wato alqur'ani, yace bizalika danal atqiyau wa afsahu, duk wasu masu tsoron Allah, masu biyayya ga sunna ta manzon Allah haka suka tahi. Wannan shine aqida ta musulmai ta mazanjiya, shine alqur'ani ba halitta bane, alqur'ani magana ce ta Allah. To anan mallan ya kawo yawa daga cikin wanda suka tahi akan cewa shi alqur'ani halitta ne, kuma ya bada dalilai, ayoyi da hadisai, da yanda kuma shi alqur'ani yake sauka ta hanyar mala'ika Jibril, gashi Allah yake cewa nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna min almunziri bilisanin arabiyyin mubin wa innahu latanzilu rabbil alamin. Lalle shi wannan alqur'anin sabkakke ne, wani abu ne wanda aka sabko shi daga ubangijin halittu. Yace nazala bihir ruhul amin, wani mala'ika tsarkakke amintacce shi ne yazo da shi. Ala qalbika, zuwa ga zuciyarka ya manzan Allah, litakuna min almunzirin, dan ka zamanto mai galgadi. Bilisanin, shi wannan alqur'ani ya sabka ta halshen arabiyyin, halshe na larabci, mubin, wanda yake mabayyana. To kaga wannan daga nan ma dalili ne malaki cewa abinda aka sabkar ba rana guda ba, ta hanyar wasu abubuwa da suke faruwa, yau ayi kaza gobe ayi kaza, wannan dalili ne akan cewa lalle magana ce. Ko malaika Jibril shi ya ji ya amso, idan abinda Allah ya gaya mishi, shi malaika Jibril shi zai zo ya fada ma manzon Allah. Ya gabata cikin suratul a'la, sanuqri'uka fala tansa, zamu karanta maka, haka Allah ya ce, zamu karanta maka. Me za ka karanta ma? Magana. Malaika Jibril zai zo ya rika karanta ma manzon Allah, haka yake koya mishi Qur'ani, ya hadi ya hadi, haka suke yi. Manzon Allah ya ce muna mudarasa ni da malaika Jibril a cikin azumi, in zo yana karanta mini, ni ma ina karantawa, yana koya mini, ina koya. Shi yasa wani lokaci har manzon Allah yana gaugawa ana koya mishi Qur'ani, yana ganin kamar kadai kai ya manci. Sai Allah ya ce a'a, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi, kakka rika gaugawa in ana koya maka, ya a hankali. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, lalle mu muka yi alƙawarin tattara maka wannan alqur'ani da kuma karanta maka shi. To wannan duka ya isa dalili akan cewa alqur'ani magana Allah ce, wanda ya sabka zuwa ga malaika Jibril ta zuwa ga annabi Muhammad ta hanyar malaika Jibril, wanda kuma wannan shine ta'arifi na alqur'ani. Daga cikin irin ta'arifin da suke badawa, kalamullah, zancen Allah ne, almunazzal ala nabiyina Muhammad, wanda ya sauka zuwa ga annabi mu annabi Muhammad, biwasitati Jibril, ta hanyar malaika Jibril. Almu'jiz, shi wannan alqur'ani mu'jiza gagara ba dauke. Almuta'abbad bitilawatihi, karanta shi ibada ne, ko kuma ana karanta shi wajen ibada, ka karanta shi ka samu lada. Kuma haka ibadar da zaka yi ta sallah, dole sai ka karanta shi, saboda manzo Allah ya ce babu sallah ga wanda bai karanta alhamdu ba. Ita ko alhamdu tana cikin Qur'ani. Haka ƴan uwa, sai mu tsaya daga nan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.